sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma ita Sulemaniya da ce tare da Babin Eri da sauran abokan aiki kuke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na hantsi yau Litinin 25 ga watan Afrilu. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa babban ƴan tawayen arewacin kasar Niger sun himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakanin su da gwamnati. Na kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Edikaya ta shirya zai kuma gabatar. Sai muhimman rahotanni daga jaridun Najeriya sannan mu kawo muku nasihar watan Ramadan. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata kungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168. Adam Regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur ya ce fadar da aka gwamza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98. Ya ce rikicin ya fara ne a ranar Alhamis inda wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe mutane biyu a Krenik mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da Jenina babban birnin lardin Darfur ta yamma. Ya ce 'yan bandiga da aka fi sanya su da Janjaweed sun kai farmaki a yankin ne da sanyin safiyar jiya Lahadi da buggan makamai tare da ƙona gidaje da kwashe dukiyoyi a yankin. Hukumomi sun jirge karin sojoji a yankin tun lokacin da aka soma tashin hankalin a ranar Alhamis lokacin da aka kashe wasu mutane 8 kana wasu 16 suka jikata. Rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta Azovstal da ke birnin Mariupol inda sojojin Ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar Rasha da mika wuya. A makon da ya gabata ne shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin killace cibiyar da sojojin Rasha ke kokarin karbewa daga hannun dubban mayakan Ukraine da fararen hula da suke ci gaba da riko da tashar. Zelensky ya sha yin roko da a bashi manyan makamai da suka hada da manyan na'urorin sulke masu tare makamai daga nisa da kuma jiragen yaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazanjiya Marine Le Pen. 'Yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya. A jawabinsa da amincewa da nasara, Macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min ƙuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazanjiyan. Ina gode musu kana na san suna bi na bashi a shekaru masu zuwa. Macron ya lashe kashi 57.3 cikin 100 a cikin kashi 97 na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alƙalumar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta bayyana a cewar Reuters.
Nan ba da jimawa ba Baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bar mu leƙa Niger inda tsoffin 'yan tawayen arewacin kasar suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakanin su da gwamnati. A wani bikin tuna ranar 'yan tawayen sun bayyana irin gudunmawar da za su bayar don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a kasar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamidin Galison.
shekaru 27 bayan cin yarjejeniya tsakanin gwamnati da Entawaya arewacin kasar Niger. Yanzu haka Entawayan sun dukufa wajen kare matsayar da suka cimma tsakanin su da gwamnati. Mafi yawancin Entawayan dai mashawarta ne ta fuskar tsaro, yayin da wasu kuma suka kafa kungiyoyi don wayar da kawunan al'umma irin illolin da tashe-tashen hankula ke haifarwa. Sai dai tsafin Entawayan na kuka rashin cika wasu alƙawuran da gwamnatin ta daukar musu, inda suka buƙaci ga gwamnatin na ta dafa musu da rungumar wata sana'a ta daban. Iliyasu Adam Mamadu tsofayen tawaye ne a arewacin kasar.
Lalle wannan rana babbar rana ce, sai tana tuna mana zawar da muka yi cikin Niger. Muka zo muka zamna tare da ƴan uwanmu da danginmu, da cikin daji muke muna kuma da su. Yau mun dawo kuma muna fada da makamai, yau mun dawo kuma an gane aka ce a dukanmu ƴan Niger ne. Game da alƙawulla wanda gwamnati ya doka, kamar cikin kashi 100 zaka ci kashi 30 kawai aikata, kashi 70 suna baya. Mu da muka yi kungiyoyin sai suka fita ba mu.
Da yawa daga cikin tsafin ƴan tawayen sun duka fojan ganin sun samar da zaman lafiya a wasu yankuna da ake fuskantar matsalar tsaro. Sai dai a cewar su hakan ba zai samu ba sai da gudunmawar kowa. Alhaji Asuni, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Ina cikin mutane wanda sun kasan rashin zaman lafiya. Zaman lafiya ba aikin mutum guda ba, kowa cikin zaman lafiya yana da abun da zai kama, yana da inda zai gagawo taimakon shi ko galgadin shi ko nasihan shi. Duk abun da kuke son nan, in babu zaman lafiya babu abun da za ku yi a yi shi. An kun dauka conflict na 91, in yanzu an yi lissahi an katamta komi da komi, ya kai mu wajen shekara 20 na retar.
Don tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a arewacin kasar, yasa mai martaba sarkin Abzin Umar Ibrahim Umar yin kira na samu wa matasa aiki yi.
Duk ɗan jihar Agadez, duk ɗan jihar Tawa, da wanda Allah ya sa suka yi sai wannan rigimar-rigimar na tawaye, rana ce wadda yake tana cikin kankuwa, domin rana ce wadda Allah ya kanshi shugaban ƙasa Alhaji Tanja Muhammadu ta da zuke shugaban ƙarnin ƙasa da duka mai faɗi a jiya na ƙasar Niger sun zo nan domin a ƙone makamai wanda shi ne wanzu kwanci hankali cikin jihar. Wanda akwai samari wanda yake suna bukata aikin yi ko da tafata soji ne, wanda suke aka sa suna cikin ritaya ko kuma suna cikin hanyar yi.
An dai kulle yarjejeniyar ne a ranar 24 ga watan Afrilun shekara 1975 a lokacin tsohon shugaban ƙasar Niger marigayi Ibrahim Ba'ari mai nasara, tare da shiga tsakanin wasu ƙasashe masu makwabtaka da Niger da suka haɗa da Algeria da Chadi da Burkina Faso da kuma Mali. Aka cimma jituwa da ƴan tawayen da ke faɗa da gwamnatin ƙasar. Tun a wannan lokacin ake bikin tunawa da ranar haɗakan ƙasar. Hamidu Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Hamidin Galison. Ga babu da labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun jirgin juya halin musulunci na Iran sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje da ke safarar man fetur a tekun Farisa tare da kame ma'aikatansa, kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka faɗa a jiya Lahadi. Karo na uku da aka kama irin wannan jirgin a cikin wannan wata. Jama'an tsaron sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje dauke da lita 200,000 da ya kai kimanin dalar 53,000 na fasa kwaurin man fetur a arewacin tekun Farisa tare da mika shi zuwa tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inji kafar yada labaran kasar ta IRRB, yayin da ta ambato sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta fitar. An kama ma'aikatan jirgin ruwan guda 8 waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasan waje ne. Aka kai su tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inda za a mika su ga hukumomin shari'a domin kammala bincike da kuma fara musu shari'a. Sanarwar ta ci gaba da cewa yaƙi da fasakwauri, musamman fasakwaurin man fetur, yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da rundunar sojin ruwan ta Iran ta sanya a gaba domin tallafawa samar da mai a ƙasar da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa. A ƙarshe, birnin Shanghai ya ba da rahoton mutuwar mutane 38 na COVID-19 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa na kulli yaumi duk da dokar kulle na tsawon makonni, yayin da babban birnin kasar China Beijing ya yi gargaɗi akan mummunan halin na ƙaruwar bazuwar cutar. kasar mai tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya tana shan fama wurin kawar da mummunar barkewar cutar a cikin shekaru biyu tare da tsauraran matakan kulle da gwaje-gwajen jama'a da kuma ci gaba da kasar ke yi da riko da manufofin kawo karshen COVID-19 da take yin tasiri ga kasuwanci da halayen jama'a. Cibiyar kasuwancin mai yawan al'ummomi ta Shanghai kusan ta kasance a rufe gaba daya tun farkon wannan wata, inda ta gaza aikewa da kaya kana mazauna birnin da yawa suna tsare a cikin gidajensu na tsawon lokaci yayin da ta zama cibiyar da barkewar cutar ta yi kamari. Birnin mafi girma a kasar China ya ba da sanarwar mutuwar farkonsa daga barkewar cutar ne a ranar 18 ga watan Afrilu, duk da rahoton dubban mutane suna kamuwa a kowace rana a cikin 'yan makonnin nan.
A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai ku dade gyara zama don ku saurari shirin Zauren Matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA. Dake taba abubuwan da ke ci matasan tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da muka dauka yankin Agadez na Jamhuriyar Niger, za mu jira ayin matasan maza da mata kan yadda rayuwa ke gudana ba tare da bakin haure ba.
Uwa ce mace, kuma mata ce mace, kuma ya ce ta namiji, kenan abubuwan suna ci mu marai a bisa kan muna ganin iyallanmu matasa suna zaman kashe wando. Na biyu, a bisa kan kama su inga bakin haure da ake gani kamar mu me yake da suna Nigeria, ba mu da matsayin da suke da kasashen su wa'annan bakin haɓe kasashen su manyan su magabatan su sun nemi musu a turawa suke dokar yaunin su suke ba su kulawa a bisa kan duk matsalolin da suka fada kawo tun daga Alger ko daga Libya abinda zai doko su ya kasu zaman da za su a cikin na a doki yaunin su a maida su ga iyallan su me mu ne muka zama karatibi
kamar yanzu wani illoli ne daktar da wannan safarar ta yi ga mata.
Illoli da dama ne saboda ta fannin wanga abu kaga arme da dama ya mutu saboda ba mata bane duka suka dogara ga cewa da rishi na namiji sai hakuri da shi saboda maza suna samu a lokacin da addukai wanga abubuwa kuma banda ma maza abokinka in ya samu wasu abubuwa da dama kai da kanka an kana samu daga cikin abun da ya amfana da shi kenan zaka rike iyalinka ka gani wasu sun yi gidaje sun yi iyalle sun buɗa ma me yake da suna iyallan su hanya ta samu a lokacin samu ya mace sai ka gane ta wata marayi kamar marayi take rike da mushi yaro su me zata zuwa ta yi dambu ta yi wasu abubuwa wanda za ta samu ta rike iyalinta ko bisa fannin wanga karatu na boko da ake yi kullun kawo ne cikin rayuwar mu ta ƴan Niger da muke ciki yanzu sai kawo koma baya yaran mu a zamne lakon kullun kawo kabu kabun da matasa suke yi ko da a ce yau agadi ta zama frontier ce magama ce baki sun yawa halayya da dama muke gani iri bisa koma bayan da muka gani tunda baki suna tare da yaran mu sun sa ta hanyoyi daban-daban yau babban asara ma ba kamar iyamace da take shayi iyamace take shayi yau iyamace ta san hannu take bani ko kuma shar jikin gida ba a dokin mata ba duka mafi yawanci yana kai ta ga hakanan mata wanda mijinta yake da aiki ke mijinki baya da aiki kika gani ga wata yana kake in baki da zuciya mai ne yake mai tawakkali ki fada cikin wannan yanayin na kamunci ko kwartanci ko menene kenan mu babba asara ce jan mu dakatar da bakin haure ko safarar su ko menene yana kawo alheri kwarai tunda agarsu gari ne wanda ba na noma bane amma gari ne mai albarka wanda baki suke ziyartar shi kuma ake cin amfani a cikin shi a matsayin na ya matare
kamar akwai bangaren da ya shafi wasu aikace aikace da su matan bakin hauren ma ko kuma bakin haure matan da suka tsallako daga kasashen su suka zo nan kawai da aiki bangaren kisu bangaren wa'ansu abubuwa ta nan ba ya shafi mata
akwai salon da kwatar da mata suke yi in suka zo nan wajen ne amma kuma baki in suka zo suna samun hanyar da za su samu su bude ma'aikata su zo su yi aiki kuma a cikin kwanciyar hankali suna samun matan namu suke zuwa su ziyarci wuraren su su yi musu iko da sana'a da menene mai abin da za su fuskanta matan namu wasu tabi'u ne za su ɗauka wanda kuma na bakin hauren ne a da kuma da za su wuce wa su tafiye su bisa harkokin san ma da suke zuwa sana'a suke to dakatarwa ta nema da babu za su kulla alaka da mutanen mu a ƙasar mu ta musulmi kuma za su rinka alaka da su har a rinka yawon banza bisa haka nan yanzu bakin haure suna da wurin da suke da matsayin da za su zauna su yi sana'a han mutanen mu su je amma mu na mu ba su da wannan matsayin akwai ciwo a tattare da mu bisa kuma bayan da muke gani bisa kama rashin shigarwa bakin haure ko fitar su gaskiya mun ga koma baya kwarai da asara kuma da darura wadda har yanzu muna cikin ta na biyu malam Hamid duk da ina fannin mata ne
haka
ne dole ne yanzu a bisa kan matasa ya shafi kowa ne
haka
yanzu an ga kabukabun da ake ta da su a daidaita su ne yanzu su harkar kasuwanci ka gani yanzu za su fitowa mutanen mu su ce za su zuwa bida me ba su da hutu iko zai ta musu fiye cikin da bai kamata ba a tambayi wanda yake neman abinci iko sai ya tambaye shi bisa wannan fiye cikin ta sanadiyar shi za a kai shi arhi a lokacin nan ba a san menene dan ta halikin ne yake nema akan iyalin shi ya tahiya kai musu ka a ce wa an kwana ba a ci ba babu wannan tunanin kenan ko ba a yi komi ba magabata yana da kyau ta wannan fannin masu sa matasan mu su ji santi a cikin rayuwarsu su kulla alaka tsakanin su ko da a ce wata fiye cikin da za su nemo musu ɗaya ce wadda za su yi jomle guda da ita muna nemo wannan alfarmar ta haka har a magance mu wanga talauci da darura da muke ta fuskanta a matsayin dakatarwa ta bakin haure
yawa idan malam Abu
Assalamu alaikum
kamar yawa kana ɗaya daga cikin wanda a baya kun killace bakin haure ma wanda kun ba su mafaka kun yi abubuwa da su a cikin gidaje shi ya yanzu za a kwatanta wannan matsalar da bayan kamar an dakatar da safarar su bakin hauren da a yanzu kusan babu kowa ma wanda za a cewa kuke wannan aikin tare da su
assalamu alaikum malam muhammad ni magana da masar fara sai ce ka bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai in ce mun halaka a game da wanka duka da in ka so ya dace shi mu a gaba muke nan da kuma babban ma matsalar da muka fada ba kamar gurbace mu tarbiya da muka yi ko me ne ya kawo haka aka ci kamar yadda ran wani ce abin da ya sa ku su wuta ya ku wuta zaki eh babban matsalar da muke fuskanta yanzu ka gani baka kwanci kwarai baka tashi kwarai baka cin kwarai baka shan kwarai a da kuma ina gani yadda mutane suke walwala yadda mutane suke rayuwa yadda mutane suke cin kunfani a cikin wangaje hatta sai ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin yana shi mana rai fiye da ma yadda kake zato malam wai shin wai da ake cewa wai bakin haure bakin haure wai shin abin da ya sa mutum kamar yadda dan uwana ya ce ka gani mutum ya bar uban shi ya bar uban shi ya bar wan shi ya bar kanan shi ya bar matar shi ya doka ya bi sahara yana ji yana gani ai mun san illa abin da ke ciki amma mutum yana ji yana gani kai kan shi ga mahallaka kasan ne ai ruwa ba ta sami banza
yanzu ya gidajen wanda a can baya ake ba bakin haure mafaka a cikin su wanda kuma ake abin sai yanzu ya za a kwatanta wannan yanzu ya matsayin gidaje
mallan hamdan matsayin gidaje kuma ina yake mallan hamdan saboda Allah ya zubutin inda yana neman kamzo ma yaci mallan hamdan garin agada sai yanzu kamzo ma mutu yana neman yaci
kamar yanzu a
matsayin babu duk wata harkar da ka sani an kashe to babban illa akwai inda nake so yanzu babban matsala wai shin wagaluwa wanda suke kawo ta su shuwa gabanin mu sai in ce maka an san bale kai hakuri wanda suke kawo luwat wai shin menene yasa ba su bi ba su gani wai shin wai dokar kamu a kawo dokokin wanga wai ba su bi ba su gani kan cewa wai hatsarin abin da zaya wannan dokar za ta haifowa ba su kallon wannan abin ka gane abin da nake nufi mallam Ahmad yanzu wa ga dokar da aka kawo an kawo
sai gaishe ka wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da dauko mana wannan shirin masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka Nasiru da Malika da na shirin kuma da gabatar da shirin ke cewa wassalamu alaikum
to madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa Archbishop Matthew Hassan Kuka na daya daga cikin waɗanda suka hana gwamnatin Amurka sayarwa Najeriya jiragen tukana domin yaki da ayyukan ta'addanci inji jaridar Vanguard jaridar Vanguard ta rawaito kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu na alakanta tsaiko da aka samu na yaki da kungiyar Boko Haram da sauran kungiyoyin yan tsageru akan Archbishop Matthew Kuka da sauran shugabannin Kiristoci na Najeriya wayanda suka bayyana adawan su da sayarwa Najeriya wayannan jirage bisa zargin cewa gwamnatin Najeriya na runa fifiko ga addinin Islam akan da Krista sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun na cewa uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari ta kira ga yan takarar neman shugabancin Najeriya da su dauki mata a matsayin masu mara musu baya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa Hajiya Aisha Buhari ta yi wannan kiran ne a lokacin walima cin abincin bude baki da ta shirya yan takarar shugabancin Najeriya daga jam'iyyu daban-daban a fadar shugaban kasa sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaranta ya ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari da ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Aman Lawal na mika ta'aziyar su dangane da rasuwar Alhaji Naoyo Obalamidi Adeyemi na uku wanda ya rasu a daren Juma'a aka kuma yi jana'izar sa ranar Asabar din nan jaridar Leadership ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Aman Lawal na bayyana rasuwar basarake na kasar Yarbawa a matsayin babban rashi ga al'ummar jihar Oyo da gwamnatin Najeriya da kuma dokacin al'ummar Yarbawa kai hamadi da nahiyar Afirka inda kuma ya fatan Allah ya ji kansa da rahama sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin hanzarta bude wasu kan yakokin Najeriya hudu da aka rufe tun a watan Agustan shekara ta 2019 wayannan kan yakokin kuwa sun hada da na Idiroko dake jihar Ogun da Jibiya jihar Katsina da Kamba jihar Kebbi sai kuma Ikon dake jihar Cross River wata sanarwa da ta fito daga hukumar hana fasakori ta kasa wato hukumar custom na cewa tuni aka bada umarnin hanzarta bude wayannan kan yakoki kamar yadda umarnin fadar shugaban kasa ta nuna tun a shekara ta 2020 ne dai gwamnati ta bada umarnin bude wasu kan yakoki da aka rufe sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na cewa dan majalisar dattijai dake wakiltar jihar Imo Sanata Rochas Okorocha dake zama tsohon gwamnatin jihar Imo yayi kira ga gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike game da sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da 100 sakamakon wuta da ya tashi a wani gurin hakan man fetur na bayan fage shi dai wannan matatan man fetur an bayyana cewa an gina shi ne ba tare da izini ba bayan jifrin waya Amurka daga Najeriya.
A gaishe da Babangida Jibrin masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai muhimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni saboda wata ne wanda aka so kowanne mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani a ce kafin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu yayi
assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka safka ma da musulmi wanda kuma ba ko annan mutane aka safka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam to alhamdulillah muna jin dadi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin dadi muna ibada muna jin dadi muna karatu Alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai dan abin da nake son yi lokaci bisa kan wasu ƴan uwan mu ɗan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da zai yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu ƴan uwan mu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da Annabi abinda nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abinda mutum zai yi tsoron Allah ko ba haka ba akwai abinda zaka zo ka je ka nemo ka sai duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki
masha Allah nasiha kan falalar azumin watan Ramadana kenan
saka mai wuya
sunana Asabe Babanahaya shugaban mata ƴan jarida na Najeriya saka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakataren mai watsa labarai a kungiya mace da manoma da ake cewa platform Beiza na Niger saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurari
sunana ambassador Yusuf Mamma ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato saka mai wuya
ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron saka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari saka mai wuya akan VOA Voice of America
masu sauraro ga babu makeri da labarai a takaice
to bunta a takaice Rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol dake kudancin kasar a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta Azovstal dake birnin Mariupol inda sojojin Ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar Rasha da mika wuya a ayyana shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazanjiya Marine Le Pen ƴan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya a jawabinsa da amincewa da nasara Macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min ƙuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazanjiyan a ƙarshe wata kungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168 Adam Regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur ya ce fadar da aka gwamza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98 ya ce rikicin ya fara ne a ranar Alhamis inda wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe mutane biyu a Krenik mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da Jenina babban birnin lardin Darfur ta yamma
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya tayana gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yau sai ce taku Binta Suleiman Yero da na shirya na kuma gabatar sai muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.